شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، ƴan'uwan musulmi muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu wannan safiya ta Asabar, yau muna 25 ga watan Rajab, hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama, shekara 1446. A kidayan turawa su ma yau 25 ga watan ɗaya shekara ta 2025. Mun dawo don ci gaba da karatu wannan littafi al-aqidatul wasatiyya na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya gafarta masa. Sati da ya gabata mun karanto waɗansu ayoyi waɗanda suke tabbatar da waɗansu sifofi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Mun karanta aya da take tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da sunayi. Hakanan kuma mun karanta waɗansu ayoyi waɗanda suke kore yiwuwan kamanceceniyan Allah da wani daga cikin talikai ko kuma halittunsa gabaki ɗaya, wanda muka fahimci cewa Allah ba shi da takwara, ba shi da kini, ba shi da tamka, ba shi da wani aboki da suka yi tarayya a cikin sunayensa gabaki ɗaya. Sannan mun karanta waɗansu ayoyi waɗanda suke kore waɗansu sifofi na ƙaranta da aibi da na ƙasa ga Allah, kamar kufu'i, wanda mun ji cewa kufu'i shi ne kini, Allah ba shi da kini, wanda suka yi daidai, wanda kansu ɗaya, wanda matsayinsu ɗaya, Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da wannan a cikin talifai gabaki ɗaya, ko a cikin mala'iku, manya-manyan mala'iku, ko a cikin zaɓaɓɓun manzanni da annabawa, babu wani abokin Allah, babu wani abokin tarayya da Allah. Kowa bawa ne ga Allah subhanahu wa ta'ala, kowa bawa ne ga Allah, babu wani abokin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan koko da annaba da manzanni duk akan wannan turban suke, duk bayi ne ga Allah, su ma suna yin abin da Allah ya umarce su. Muka kuma ji cewa Allah ba shi da annidu, wancan ayan ta kore al-kufu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wannan aya ta biyu ko aya ta uku kenan, dan aya ta farko ta kore sami, as-samiyu shine takwara, hal ta'lamu lahu samiya, ayan ta kore yiwuwan Allah ya zama yana da takwara, ba shi da takwara a cikin sunayensa ko a cikin sifofinsa ko a cikin aikace-aikacensa ko a cikin abin da ya cancanta, Allah ba shi da takwara. Aya ta biyu sai ta kore mana kufu'i, kufu'i shi ne wanda kuke daidai, har muka ce za ka ga a littattafan malaman fiqihu suna cewa idan za a yi aure tsakankanin mace da namiji to a sami kufu'i, namiji ya samu kufu'insa cikin mata, mace ma ta samu kufu'inta cikin maza, wanda suke akwai nau'in daidaito tsakankaninsu, bambancinsu bai yi nisa ba can-can. To wannan aya ta kore wannan ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan aya ta gaba sai ta kore niddu, shi ma niddu shi ne almasilu, wato kwatankwaci, shi ma wannan ba shi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Har muka tafassara ayan da cewa da dama aka ce fala taj'alu lillahi andadan, hakan ce kar ku sanya ma Allah kishiyoyi. Muka ce idan kishiya tana nufin wanda kuke kan ku daya, yanayin ku daya, akwai kamanceceniya tsakankaninku, to wannan ayan ta kore yiwuwan a sanya ma Allah kishiya, Allah ba shi da kishiya. idan kokin shi yayi yana nufin abokin hamayya abokin takon saka to ba shi wannan ayin take korewa ba sannan aya ta gaba ita ma ta kore yuwan a samu wani abokin ko kuma wanda za a kaunata kamar yadda ake kaunan Allah subhanahu wa ta'ala Allah rububiyyarsa da cikansa cikin sunaye da sifofi ta sanya ya wajaba ya kadaita a cikin kauna da ibada ya wajaba ya kadaita a kadaita shike nan a cikin kauna da kuma ibada ba za ka kaunaci kowa ba ba za ka kaunaci komi ba kamar yadda ake kaunan Allah subhanahu wataala duk da mun nuna takaici akan irin yadda abin da muke gani a yau kuma muke ji yadda ake rukun waɗansu koma bayan Allah ana kaunan su sama da yadda ake kaunan Allah ba daidai da yadda ake kaunan Allah ba sama da yadda ake kaunan Allah wanda muna jin mukunninmu muna gane mu idanunmu yadda masu dari ko suke fitowa suna tutiya da shehunnai suna nuni akan cewa waɗannan shehunnan nasu su ne allolinsu bal suna kaunan su masu sama da Allah kaga wannan wata ce bayyananniya kuma ita ce wannan ayin take magana akai wa minan samai yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillahi sannan muka ci gaba da karanta ayoyi waɗanda suke kore sifatu salbiya sifofi wato marasa kyau ga Allah subhanahu wa ta'ala sifofi wanda yake akwai naqasu akwai aibi a cikin su to muka fara karanto ayoyin da suke kore waɗannan sifofi na naqasu ga Allah subhanahu wa ta'ala mun karanta aya ta farko wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira wannan aya mai albarka ta kore sifofi na muni da na kasu ga Allah ta kore ma Allah yuwan ya rike da Allah ba shi da da domin bai haifa ba to tunda ko bai haifa ba to shi ma ba a haife shi ba kuma kamar da wancan ayan ta tabbata dan haka wannan sifa ce ta na kasu rukun da ga Allah subhanahu wataala ba ga mutum ba idan ba ku manta ba a karatuttukan mu a baya mun bambance ba kowace sifa ce ta cika ga dan adam take zama cika ga Allah ba ba kowace sifa ce ta na kasu wanda in aka jibinta ta daga Allah in kuma aka jibinta ta ga bayi ta zama na kasu ba a baya mun buga misali cewa rashin mata ga mutum cika ne ko na kasu na kasu ne amma ga Allah fa cika ce ita kuma wannan sifa kaga Allah ba daidai yake da bayi ba Allah ba daidai yake da bayi ba to haka nan ma da rashin da na kasu ne ga bawa amma cika ne ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan aya ta kore sifa ta rukun da ga Allah haka nan kuma ta kore yuwan samun sharik abokin tarayya fil mulki a cikin mulkin Allah Allah shi kadai ke juya mulkin sa ba shi da wazir ba shi da waziri ba shi da wani hakimi ba shi da advisor ba shi da PE Allah subhanahu wataala duk ba shi da waɗannan ba shi da mai ba shawara a cikin gudanar da mulkin sa ba shi da mataimaki ba shi da wanda ke tsara masa file ko ya rika tsara masa applications ko wasu abubuwa ko wani secretary duk gabaki da wannan sun kore ga Allah subhanahu wataala a cikin mulkin sa shi kadai yake abin sa kuma gurgudan ganin daman sa da nufatan sa sai dai ya horar da waɗansu bayi domin ya ƙara nuna izzansa da ƙudurarsa da isansa ya horar da su su yi ta waɗansu aikace-aikace ba don za su amfani shi da komai ba. Kamar irin yadda mu ma ɗin ai duk bayi ne ga Allah. Allah ya horar da mu muna sallah. Shekara yau nawa ana sallah a duniya? Allah kaɗai ya san iyakan shekarun da ake sallah. Ba tun zamanin annabi kawai ba, tun kafin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk annabawan Allah suna sallah. Amma wannan sallolin da ake yana amfanin Allah? Bai amfanin Allah da komai. Bai amfanin Allah da komai. Ko an ta tasbihi ana faɗin subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim, bai amfanin Allah da komai. Ko an ta karatun Al-Qur'ani bai amfanin Allah da komai, bai ƙara ma Allah wata daraja wanda dacan bai da ita. Bai rage ma Allah wani aibi wanda da yake shi Allah ba shi da aibi. Shi yasa wancan hadisi ya tabbatar da cewa ya ku bayina da mutanen farkonku da ƙarshenku za su taru a wani bigire guda ɗaya. Kowanne daga cikinsu ya shagaltu da bautan Allah cikin mafi ƙololuwan zuciyar da take bautan Allah. Ka ɗauka a ce mutanen farko da na ƙarshe da aljannu da mutane duka, kowa zuciyarsa ta koma irin zuciyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama. Ka ɗauka tun daga kan annabi Adam, shi ne Abul Bashar, tun daga kan annabi Adam har yă zuwa halitta ta ƙarshe cikin mutane a duniya, Allah kaɗai ya san iyakansu. Ka ɗauka daga aljannu, wanda yake aljannu sun yi rayuwa tsawon lokaci, Allah kaɗai ya san lokacin kafin ma a halicci annabi Adam. To ka ɗauka daga farkon aljannun nan zuwa ƙarshensu, daga nan har tashin alƙiyama, a ce duk cikanmu zuciyarmu irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ne. Manzon Allah ce ba zai amfani Allah da komai ba, duk wannan bautan da ake ba zai amfani Allah da komai ba. Da sallanmu da azuminmu da karatun Qur'aninmu da tasbihinmu da komai da komai ba zai amfani Allah da komai ba. Hakanan kuma idan da a ce mutanen farko da na ƙarshe da aljannu da mutane za su zama mafi gurɓacewan zuciya, ce duk aljannu da mutane tun daga farko har ƙarshe a ce duk a koma irin zuciyar shedan, mafi kangarewa kenan. Ai ta kangare ma Allah, ai ta kafirci, ai ta shirka, ai ta bid'o'i, ai ta saban Allah, ba zai cutar da Allah da komai ba cikin mulkinsa. To haka ne yake nunawa cewa ganin daman Allah ne ya horar da mu ya bautar da mu kawai matsayinmu na bayi. Shi yasa babban abin da Allah ke so daga gurinmu kawai ya ga zubewan zuciyarmu da rusunawanmu da miƙawa gare shi, sai Allah subhanahu wataala sai ya gafarta mana. Amma ba wai yawan ibadanka shi ne zai baka lafiya wai sai Allah tunda ya amfana da kai sai shi kuma ya maka ba, a'a, kawai ya zuciyarka take dangane da Allah. Yadda zuciyarka ta kasance kake fahimtar Allah, to haka nan zaka samu Allah subhanahu wataala. To wancan aya ta kore yuwan samun kamanceceniya da Allah a cikin mulki kamar yadda muka karanta. Haka nan ta kore yuwan Allah ya riki wani majibinci saboda kaskanci. Kenan Allah yakan riki majibinci ba don kaskanci ba, don soyayya. Allah yakan riki majibinci domin ya ɗaukaka darajar wannan wanda ya jibinta. Wali kenan, shi ne walami kullahu waliyun min az-zulli. Kaskanci ba ta sa Allah ya riki wani masoyi. Amma soyayya fa takan sa Allah subhanahu wataala ya riki wani masoyi, ya riki wani majibinci. Shi ne ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wato soyayya ta sanya ya rike Allah, ya rike shi a matsayin masoyi. Allah ya rike waɗansu a matsayin masoya saboda soyayya, ba saboda gajiyawa ba, ba saboda rauni ba, ba saboda bukata ba, ba saboda wannan Allah kan rike auliya ba. Akwai auliya Allah. waliyan Allah. Allah ya jibince su, su ma sun jibinci Allah. Har ma Allah yana kufi idan aka tabe su. Man adali waliyan faqad azantuhu bil harb. To duk waɗannan sifofi ne salbiyat, an kore su ga Allah. Lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu sharikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhull. Duk waɗannan sifat ne salbiyat aka kore ga Allah. Sannan mun karanta yasabihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Wanda ita kuma wannan aya tana tabbatar da rasanawan halittun sammai da ƙasa gabaki ɗaya ne ga Allah. Gabaki ɗaya halittun da ke cikin sama da ƙasa sun rasana ga Allah, sun tsarkake Allah, sun girmama Allah, sun kore ma Allah dukkan wata naƙasa da aibi. Shi ne ma'anin tasbih, kamar yadda muka yi bayani a wancan lokaci. In aka ce yusabbihu, at-tasbihu shi ne at-taqdisu wat-tanzihu, shi ne tsarkakewa da tsaftacewa. Duk halittun da ke cikin sammai da ƙasa suna tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala in ka tsaya kafirai. Amma duk wata halitta da mummunai da halittu gabaki ɗayansu suna tsarkake Allah, suna kore ma Allah na ƙafa da tawaya da aibi, suna kuma tabbatar ma Allah sifa na girma. Wa'innan mala'iku ne, ko wuta ne da aljanna, ko ruwa da iska, ko sama da ƙasa, ko itatuwa da ganyayyakinsu, ko turɓaya, kowace irin halitta har gashin jikin ɗan adam yana tsarkake Allah. Shine wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Babu wata halitta da bata tasbihi ga Allah. Alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wa tayr safatin kullun qad alima salatahu wa tasbihahu. Babu wata halitta a cikin sama da tsuntsaye da kowa da kowa yana tasbihi ga Allah, yana tsarkake Allah subhanahu wataala. Dukkansu suna tsarkake Allah, kuma Allah ya san tasbihin kowa a cikinsu. Sai dai halittu da yamu ba mu san yanayin tasbihinsu ba, saboda tasbihin kala biyu ne, akwai bilisanil hal, akwai bilisanil maqal. Akwai wanda zai riƙa tasbihi yana tsarkake Allah, yana girmama Allah ta hanyar ya ce subhanallahi, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim, ya faɗi da bakinsa. Wannan at-tasbihu kenan bilisanil maqali. Akwai kuma at-tasbih bilisanil hal, shine yanayin mutum yana tsarkake Allah, zuciyarsa ta karɓi cewa Allah shi kadai ne, ba shi da abokin tarayya. Allah cikakke ne, Allah mai cikakken iko ne, Allah mai iko ne akan komai, Allah mai hikima ne, Allah maɗaukaki ne, Allah mai ilimi ne. To halittu duk sun kudurta wannan, da tsuntsaye da dabbobi da itatuwa da ruwaye da wuta, duk gabaki ɗaya sun yarda cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne kuma mai iko akan komai, mai ilimi, mai cikakken ilimi, kuma ba shi da wata naƙasa ko aibi, ba shi da abokin tarayya a cikin komai. Sannan Allah shi ne wanda yake da mulki, mulki gabaki ɗaya tasa ce, nashi ne godiya gabaki ɗaya tasa ce, kuma shi mai iko ne akan komai. Duk mun yi bayani akan waɗannan gaɓuɓɓa guda biyu, da mulkin Allah wanda ya sha bamban da mulkin halitta, da godiyan da ake ma Allah wacce take duk gabaki ɗaya dangogin godiya tana koma kuma zuwa gare shi, da wanda ya gode ma abokinsa din ya masa kyauta, da matan da ta gode ma mijinta din ya kyautata mata, da ƴaƴan da suka gode ma iyayensu, da iyayen da suka gode ma ƴaƴansu, da talakan da suka gode ma shugabanni, da kowa da komai, duk wata godiya da ka sani idan an furta ta, to za ka ga tana tukewa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma idan ka yi ma mutum godiya don ya baka dubu ɗari, to dubu ɗarin nan fa halittan Allah ne, dukiyan nan gabaki ɗaya ta Allah ce. kuma Allah ne ya sarrafa zuciyan wannan mutumin sai ya dauko ya baka. Da haka idan ka ce na gode maka, na gode maka, to godiyan nan sai da ta koma ga Allah tukuna kafin ta koma zuwa ga wani bawa. Saboda idan kawai shi yanzu ya dan dauko kadan ya bada, to wanda kuma ya kintsa zuciyan shi akan ya dauka ya bada ba, wanda ya samar da abin da za a bada din ba, da haka dukkan godiya dai za ta tattaurine ta koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To wannan aya tana tabbatar da girman Allah da tsarkinsa a daidai lokaci ɗaya, kuma tana kore ma Allah as-sifatus salbiyya. Menene as-sifatus salbiyya a nan? Da yace yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard, tana tsarkake Allah, tana kore mishi na ƙasa da aibi. Da haka wannan aya ta kore ma Allah duk wata sifa ta na ƙasa, duk wata sifa ta tawaya, duk wata sifa ta rauni ko aibi. To wannan aya ta tabbatar da cewa halittun sammai da ƙasai ma gabaki ɗaya sun yadda Allah ya koru daga waɗannan, daga wannan sifa ta ƙasanci. To inda za mu tashi shine inda malam ke cewa da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira allazi lahu mulku as-samawati wal-ardi wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Malaika wannan aya ce tabarakallazi nazzala al-furqana ala 'abdihi, a bayan can kadan ai mun fassara tabaraku, tabaraka sumu rabbika dhil jalali wal ikram, satin da ya gabata ai mun fassara shi, muka ce ma'anan tabaraka shine ta'azzama wa ta'ala wa kafurat khayratuhu, wato ya girmama ya daukaka alkhairansa sun yi yawa. Wani allazi nazzala alfurqana, wannan wanda ya saukar da alqur'ani mai girma. Wani ne ya saukar da alqur'ani? Allah. Da haka Allah ya girmama ya daukaka alkhairansa kuma sun yawaita. Ai alkhairan Allah ba za ka iya kididdige su ba, waɗansu alkhairan a gangan jikinka ne, wa fi anfusikum, ba za ka iya kididdige alkhairin Allah, iya alkhairin Allah a jikinka ba. Mafi karanci yanzu a baka aiki a ce ka kididdige numfashinka daga nan zuwa azhar, wane ne zai iya? Ka kididdige numfashinka daga nan zuwa azhar. Kowace kowane numfashi ɗaya fa da kai shi kadai ne halacci, shi kadai ne wannan bawan Allah. Numfashi na biyu ko ba fa shine na farkon nan ba, na uku ba shine na hudu ba, na biyar ba shine na shida ba, na goma ba shine na dari ba. Kowane numfashi nan halitta ne mai cin gashin kansa. To wannan numfashin halittun Allah guda nawa kenan kai amfani da su? Shi yasa yayin da ka kasa yin na miliyan 500 misali, in baka iya yi ba, to daga lokacin na rai kuma ya fita kenan. Da a ce na farko shi ne na biyu, akwai zai ta maimaituwa ne. To amma na farko ba shi ne na biyu ba, to wane ne za a ba shi aiki a ce kididdige numfashinsa? Akwai wanda zai iya? Babu wanda zai iya. Kafarat khairatu, alkhairan Allah sun yawaita. Akwai wanda za a iya bashi aiki ya kididdige iya abin da ya gani? Ganin yanzu ba fi shi ne ganin ɗazu ba, ganin yau ba shi ne ganin jiya ba, ganin gobe ba shi ne ganin yau ba, kullum sabon gani ne Allah ke baka iko. Furcinka na yau ba fi shi ne na jiya ba, na gobe ba shi ne na yau ba. Wane ne zai iya kididdige furcin da Allah ya bashi iko ya yi da harshensa? Ballantana takawanka, ballantana miƙawanka, miƙan hannunka, amfani da hannu ka kai ka komo ɗin nan, alkhairan Allah ne. Ballantana abinci da kake ci, kowace ƙwayar shinkafa fa tana cin gashin kanta ne fa, karka gwa an haɗa an yamutsa maka a lokaci ɗaya ka ci shinkafa kamar miliyan 4, ka ɗauka abu ɗaya ne, kowace daga cikinsu tana cin gashin kanta ce, baiwan Allah ce. Ruwa da kake gani daga sama, kowanne daga ciki ɗigo ne Allah ke sauko da shi. Kafarat ne, ɗigo Allah ke saukowa da shi. Ɗigo nawa ne ke bada lita ɗaya? Ɗigo nawa ke bada jarka ɗaya? Ɗigo nawa ke bada teku? Waye ya isa kididdige wannan? kafurat khairatuhu, alkhairan Allah da albarkatun Allah sun yi yawa. To shine wannan ayati ke cewa tabarakal ladzi nazzala furqana, sarki ya tabbata ga Allah wannan wanda ya sassaukar da alqur'ani mai girma. An kira alqur'ani alfurqan, mai tantancewa tsakankanin ƙarya da gaskiya, mai tantancewa tsakankanin mai kyau da mara kyau, mai tantancewa tsakankanin mai amfani da mai cutarwa, mai tantancewa tsakankanin hukunce-hukunce, wannan halas wannan haram, wannan wajibi wannan mustahabbi. Al-Qur'ani mai girma dai komai tantance shi yake yi. Da haka yanzu wannan yana nuna maka cewa ashe duk wani abin da ka kasa gane haƙiƙaninsa ka koma zuwa ga Al-Furqan. An fahimta? Duk abin da ka kasa gane shi to ka koma zuwa ga Al-Furqan, zai tantance maka ka gane shi. Tunda mene Allah ya kira Al-Qur'ani Al-Furqan, mai tantancewa, tantance komai yake yi. Duk abin da ya gagara ka kasa gane shi, to idan ka koma zuwa ga Al-Qur'ani mai girma zai fayyace maka shi. Ai wannan kaza ne, wannan kaza ne, wannan babba ne, wannan ƙarami ne, wannan mai kyau ne, wannan mara kyau ne, wannan mai amfani ne, wannan mai cutarwa ne, wannan mai yawa ne, wannan kaɗan ne. Wani lokaci Al-Qur'ani ya fito da shi ƙarara, wani lokaci Al-Qur'ani ya fitar da ƙa'idan da ana ɗora waɗannan abubuwan a kai zai tantance maka. Wani cikin komai fa, wani lokaci yakan fito da komai ƙarara, wani lokaci kuma ba ƙarara yakan fito da shi ba, sai fitar da ƙa'ida. Ina misali, ai an taɓa samun wani akasi, aka ce a ƙasashen Turawa wani bature ya taɓa ƙalubalantan wani ɗalibi daga cikin ɗalibai cewa Ƙur'anin ku an ce komi akwai. To ga waɗansu mata guda biyu sun haifi ɗa, wannan ta haifi namiji, wannan ta haifi mace. To Ƙur'anin ku ya tantance mana wace ce ta haifi namiji, wace ce ta haifi mace, dan an haɗa ƴaƴan ne sai aka rasa to wace ce ta haifi mace, wace ce ta haifi namiji. To ku Ƙur'anin ku kun ce yana tantance komai, to a tantance mana. Ƙur'ani zai gaya mana wance ita ce ta haifi namiji, wance ita ce ta haifi mace. Sai wannan ɗalibin sai ya tuntuɓi wani daga cikin malamansa ya ce ga matsalan da aka samu, kuma an ƙalubalance ni a matsayin an ce Ƙur'anin mu bai bar komai ba, ya tantance mana. Wannan malami na addinin musulunci ya ce to wannan ai mai sauki ne, ba wani abu ne mai wahala ba, Ƙur'ani ya riga ya tantance wannan tuni. Ya ce kawai a samu nonon kowace daga cikinsu a ɗauki kwantiti ɗaya, a samu nonon wa'innan matan da suka haihu, kwantiti ɗaya za a samu, yawansu ɗaya, kawai a auna su a sikeli, sikeli irin wanda ake awan wa'innan abubuwan da shi. Duk wanda aka ga nononta ya zama double na ɗayan, to ita ta haifi namiji, saboda Ƙur'ani ya ce lizzakar misal hazzal unsayayi. Kowane ɗa namiji na da rabon mace biyu. To kamar yadda Ƙur'ani ya tabbatar da wannan kenan, ko a nono, nonon da ɗa namiji yake sha to ya ninka nonon da ƴa mace take sha, ba wai yawa ba, sinadaran da Allah ya zuba a ciki sinadarai ne wanda suke sun ninka wanda ƴa mace take sha. Shi yasa ɗa namiji ya fi ƙarfi, ya fi fahimta, ya fi hangen nesa sama da ƴa mace. Kuma ana zuwa aka yi wannan shi kenan, sai ga shi nonon wannan ya zama percentage kaza ne, nauyin shi kaza, nonon wannan ya zama nauyin shi kaza, shi kenan an tantance kenan. Ƙur'ani ya fitar da ƙa'ida wanda da zarar an bi shi kenan, kawai an tantance, an gane inda aka fara gaba, kila an gane batun da kyau. To haka ƙa'idan take, Ƙur'ani ya riga ya tantance a wuraren ababanci, Ƙur'ani ya riga tantance halas da haram. Menene halas, menene haram? Yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu alayhim al-khaba'ith. Duk abin da yake khabith, yana cutar da gangan jiki, yana cutar da hankali, yana canza halittan Allah daga halittan Allah na jikin ɗan adam zuwa ga mafi ƙasƙancin halitta, mafi raunin halitta, to wannan abin ya zama khabith, haramun ne. To akan wannan ka'idan ka ɗauko duk abin da kaga dama ka ɗora. Taba ya take, tana cutarwa ko tana amfanarwa? Tana cutarwa, to ta zama haramun da nassin Qur'ani. Amma sunanta Qur'ani ya faɗi, ya ce wa dukhanu haramun, a'a ya faɗi ƙa'ida ce wa yuharrimu alaihim al-khaba'is. Wa yuharrimu alaihim al-khaba'is, duk abin da ke cutarwa to haramun ne. To haka Qur'ani ya zo ya tantance komai, ya tantance komai, ya yi bayanin shi filla filla, sai dai wanda ya sani ya sani, wanda kuma bai sani ba bai sani ba. Kun tuna labarin da ake bada wani bature da Allah ya mishi gamda ka tare musulunta da ya samu shekara da shekaru yana tantance yana bincike mai zurfi akan teku, har sai da ya gano yadda teku ta kasa gida biyu, akwai ruwan garɗi daɗi, akwai kuma ruwan gishiri. Wannan bature ya yi ƙoƙari ƙwarai da gaske, kuma duniya ta jinjina mishi cewa ya yi ƙoƙari ya gano tekunan duniya akan wannan turban Allah ya gina su. Amma da ya shigo da binciken nan cikin al'umman musulmi, aka ce ai ka ware da kanka da yawa, shekara da shekaru kana ɓata lokaci. Bayan Qur'ani ya ce marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan, ai ayoyi guda biyu sun riga sun gama da wannan tun shekara dubu. Wannan ya sanya ya sallama ya miƙa ma Allah wuyansa ya musulunta. Haka nan Qur'ani yake tantance komai, yake tantance komai. A wurin bayin wa zaka aura Qur'ani ya tantance hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatuka kaza kaza har zuwa karshe. Komai Qur'ani ya riga tantance shi, sai dai wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba kuma bai sani ba. Ko a babin technology, Qur'ani ya riga tantance komai. Akwai ayoyi waɗanda yake malaman sciences sukan wato malaman musulunci wanda suka zurfi a science suka gano irin saƙonni masu nauyi wanda ke da alaƙa da science na duniya, kamar wasama'i zatil buruj. Mene Allah ke nufi da wasama'i zatil buruj? A ƙarƙashin wannan sayan wato malamai masu malaman da suka zurfi wurin harkar kimiyya da fasaha, akwai abubuwan da suka gano a musulunci ta ƙarƙashin wasama'i zatil buruj. Wa anzalna al-hadida, da Allah ya ce, ya ce mun saukar da al-hadid ƙarfi. Akwai abubuwa bincike na zamani da ya gano abubuwan ma da magabata da yawa ba su gane shi ba. Wa anzalna al-hadid, akwai binciken da ya tabbatar da cewa ƙarfi saukar da shi daga sama Allah ya kamar yadda yake saukar da ruwa. Kun gane, kamar yadda Allah ke saukar da ruwa daga sama, haka Allah ya saukar da ƙarfi. Da Allah duk wanda zai sa caji ya riƙa kashe wayan. To ala ayyi hal, Al-Qur'ani mai girma tantance komai, sai dai wanda ya sani ya sani, wanda bai sani ba bai sani ba. Gwargwadon inda ka karkata kake ta zurfin bincike, gwargwadon abubuwan da za ka gano a cikin wannan al'amari. To shi ne Allah ke cewa tabarakal ladhi nazal furqana, sarki ya tabbata ga Allah wannan wanda ya sassaukar da Al-Qur'ani ala abdihi, akan bawansa annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wa sallama, li yakuna lil alamin nadhira, domin shi annabin ya zama wato lil alamin, ga talikai gabaki ɗaya nadhiran, mai gargadi. Ka ji maqsudin saukar da Al-Qur'ani mai girma akan annabi sallallahu alaihi wa sallama, li yakuna lil alamin nadhira, wannan lamu ta'il ne, domin ya zama mai gargadi ga talikai gabaki ɗaya, ba ga larabawa ba, ba ga mutanen wani yanki ba, da wani yanki ba, lil alamin gabaki ɗaya talikai. To aka ce talikai ai ba iyakance ba, kenan wannan yana alamta maka gargadin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dangana da ƙarshen duniya, tun da lil alamin ne. Da a ce maka kamar yadda ake ce ba annabi Musa li bani isra'ila, to an iyakance bani isra'ila ko ba haka ba? Inda a ce ne irin annabi Hud ne, wa ila hudin akhahum wa ila adin akhahum huda, ko an aikawa adawa zuwa dan uwansu annabi Hud, samudawa an aika musu annabi Salihu, haka ne da sauran annabawa Shu'aib an aika shi ga Madina, amma kun ji annabi sallallahu alaihi wasallam an ce an aika shi ga Makka, shi ga wane ne zai gargade shi? Lil alamin nazira, ga duniya ne ga baki daya alamin, kowa sai ya shiga da mutanen da aljanna tun daga zamanin da aka aiko shi daga nan har ƙarshe sai ya zama lil alamin. Wannan aya tana tabbatar da cewa duk wanda ya fito ce shi ma ne gargadi ne a matsayin annabta bayan annabi sallallahu alaihi wasallama, ƙaryayyaki makaryaci, babu wani annabi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai masu bin hanyar annabi sallallahu alaihi wasallama. A shekaran jiya nake jin wani batu na Sheikh Ibrahim Inyas, yana batun cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa innaka la tahdi man ahbabta, innaka la tahdi man ahbabta, kai annabi sallallahu alaihi wasallam ba za ka iya shiryata da wanda kaga dama ba. A wata ayan kuma sai ya ce wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, lalle kai kana shiryatarwa zuwa ga hanya madidici. Sai ya ce to Ahmad guda biyu ne, Ahmad din guda biyu ne, akwai Ahmad wanda yake innaka la tahdi man ahbabta, shi ne ƙarami, haka ya fassara shi Ahmad as-Saghir, ƙaramin Ahmad shi ne innaka la tahdi man ahbabta, ba za ka iya shiryatar da wanda kaga dama ba. Shi ne annabi Muhammad ya ce shi ne bakwarai shi wanda ya rayu a ƙasashen Larabawa, bakwarai shi Bahashimi wanda ya kasa shiryatar da babbansa Abu Talib, shi ne Ahmad as-Saghir, ƙarami kenan. Akwai kuma Ahmad al-Kabir, babban kenan, wanda yake kuma shi ne wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim, shi ne yake shiryatar da wanda ya ga dama zuwa ga tafarki. Wani Ahmad din kenan, Ahmad Tijani, ko ku gane ba, shi Ahmad as-Saghir shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Balarabe ba Quraishi ba Hashimi, wannan wanda ya kasa shiryatar da babban Abu Talib, to ƙaramin Ahmad kenan. Amma akwai babban Ahmad, shi ne wanda yake shiryatar da wanda ya ga dama, shi ne Ahmad Tijani. To yanzu don Allah wani sai an zo an ce mishi wannan aqidan kafirci ne? Wato annabi Muhammad ma sallallahu alaihi wasallama wai shi as-Saghir ne, shi ƙarami ne, babban shi ne Ahmad Tijani. Shi yasa suke da aqidan ai da kaji ana faɗin faiba faiba faiba, yan faila ai faiba ne, me ma'anan faiba? In aka ce faba tunkuɗowa, ambaliyan abu, shi yasa ko ambaliyan ruwa ne ake kiran shi a larabci faibanat, faibanat shi ne ambaliyan ruwa. To in aka ce faba fa idza afadtum min arafat, in kuka tunkudu kuka gangaro daga arafa, sai suke ce ashe annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo duniya abin da yayi shine qil fa lam yusiba wabilun fa qal, shi annabi ya zo dan diga ne dis ila an gane. Shi kuma Sheikh Ahmad Tijani sai yazo yayi rashu sai yayyafa, da wanda ya yafa da wanda ya diga wanne fi yawa? Wanda ya yafa, saboda wanda ya yafa abu kila ya yafa dubun dubatan abin da wancan ya rubuta diga, da ta shari'ar Ahmad Tijani ya fi na annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi kuma Sheikh Ibrahim Inyas da yazo sai ya haibu sai ya kamfato ya an tayo gaba ki daya, shi ba rashi yayi ba, ina gani daga nan ake kiran sa yan faiba, yan faiba. Shi yasa faiba din nan ai ko a cikin ɗariƙan ma kuma sai ga ƴan ɗariƙan kuma suna kafirta ƴan faiba. Lokacin da Ibrahim ya sai zo ƙasan nan, ai gidan malam na iya ba su karɓe shi ba, sun ce sai akan kafircin sa, ba su karɓe shi ba, sun ce yana da miyagun aƙidu na kafirci, ba su karɓe shi ba, a angon juma ne aka karɓe shi. To su karan kansu ƴan ɗariƙu da yawa sun tafi akan cewa ƴan faiba kafirai ne. Kuma mun taɓa magana da wata baiwar Allah, da na santa tana shi'a ne, to amma sai na ganta da wani shirgegen sharbi wance aka yaka, kuma ta ce au da ka san nufa shi'a ko? Har yanzu na koma faiba, na koma faila, tace na koma faila. To da muka tsaya muna tattaunawa, sai tattaunawa mu ta kai ga cewa ai wallahi in dai kana son Annabi duk abin da kai a duniya aljanna zaka shiga. Sai ina cewa koda kai shirka, koda kai zina, koda kai kaza, tace duk wannan kai ka san su. Kawai dai ya ishe ka kawai zuciyanka ta zama ko danya kake son Annabi, wallahi babu yadda za a yi Allah ya maka azaba. Don haka da shirka da kafirci da waye da waye da waye da waye duk kai abinka kawai ka dan aljanna ne. Wannan abu kai zai kai mamaki, kai wannan abu ba ko bane a cikin miyagun aqidu. Ai akwai wannan aqidar, idan ka ji aqidar murji'a, ai aqidar kenan cewa in dai ka ce kawai me yanzu nayi imani na yadda da Allah, kawai na yadda da Allah. Kun gani, kawai na yadda da Allah, akwai Allah. To in ka yadda da wannan, to duk wata aqida kuma da kake aqidantu da ita, to ba za ta goge wannan din ba. Duk wani abin da kai, duk wani abin da kai na sabo, na zunubi, na kafirci, na shirka, to ba zai kore wannan din ba, kana nan a dan aljanna. Shi yasa aqidan Ibn Arabi, ba Ibn al-Arabi ba, Ibn Arabi guda biyu ne. Akwai al-Imam Abubakar Ibn al-Arabi al-Maliki, bijin malami ne kwarai da gaske, yana da littafin tafsiri. Ko me ne littafin tafsirin sa? Tafsirin abin nan na Ibn al-Arabi, yana da littafin tafsiri, kuma yana da littattafai da yawa, yana da littattafai da yawa a addinin musulunci. Shi ne Ibn al-Arabi, a faɗe shi da alu da lam. To akwai kuma Ibn al-Arabi, Ibn al-Arabi shi kuma wannan kasar gumin zindiki ne, ɗan dariƙa ne. Duk irin waɗannan miyagun aqidun shi ya shigo da shi cikin, ya ƙarfafe su a cikin dariƙa. Shi ne wanda ya tafi akan cewa ai mummuni Fir'auna babban mummuni ne. To yanzu ne kake mamaki, shi ne aqidan da wancan nake gaya maka, wancan bayan Allah take tabbatarwa. Ya ce Fir'auna mummuni ne, me yasa? Tunda Fir'auna ya yadda akwai Allah. To amma kawai shi ya ce ana rabbukumul a'ala, kenan ya yadda da Allah ƙarami. Shine Allah mu mahalicin sammai da ƙasai, tunda dai ya yarda da wannan, to Fir'auna mummuni ne, dan aljanna ne. Kun gani, dan aljanna ne, tunda dai ya yarda akwai Allah. Ya ka sifanta Allah, ya ka ajiye Allah, wannan duk ba ita ce damuwa ba. In ka ga dama ka ce kaza, in ka ga dama ka ce mishi ƙarami, in ka ga dama ka ce Allah majaki ne, in ka ga dama ka ce Allah kare ne, in ka ga dama ka ce Allah alade ne. Shi yasa yake cewa a cikin waƙensa mal menene, mal hamur wal khinziru illa ilahuna, da alade da jaki da waye, ai duk shi ne dai Allah dai. In ka bauta ma alade ka bauta ma Allah, in ka bauta ma kare ka bauta ma Allah, in ka bauta ma jaki ka bauta ma Allah, shi ne dai. Kun gani, to da haka shi a aqidarsa duk wanda ya yarda da wannan kawai cewa akwai Allah, shi kenan magana ta ƙari, shi mummuni ne. To wannan aqidar ita ce kuma aqidar ƴan faizan ai. Shi yasa suka tafi akan cewa kawai kai dai yadda akwai Allah, sai suka ɗan yi modernizing ɗinta, yadda kawai kana son Annabi. To ka je kai sujada ga gunki, kai sujada ga malaminka, kai wane, kai shirka, kai zina, kai luwaɗi, kai sata, duk kana nan a mummuninka, ba abin da zai canza maka matafiya, kai dan aljanna ne zalla, babu wani canji a ciki. Idan an gane maganar da kyau, to kaga wannan gurɓataccen aqida ce, kuma aqida ce ta kafirci, kuma gata nan tana ta ruruwa. Mun gode ma Allah, a da can malamai sun ta wa'azi akan waɗannan abubuwan, sai waɗansu su ce sharri ake musu, ƙarya ake musu. To amma da Allah ya tashi kubutar da malaman sunna, sai ga shi suna faɗi da kawunansu, yanzu ba wani malami ne ke tsaye yana wa'azi akan gashi an ce kaza ba, shine zai faɗi abin shi da kansa, sai malamin sunna ɗauko shi to kun gani dama mun faɗi an ce shari'a ke, to yanzu gashi ne abin ya faɗi da bakinsa, yanzu ya rige naka sai ka tantance hanyoyin nan dai ga su nan. Allah ka shiryar da mu. To shine mun kawo wannan ne bin munasaban li yakuna lil alamin nazira. Annabi shi kadai ne annabi har zuwa karshen duniya. Duk wanda ya zo daga baya ce shi ma annabi ne, to wannan makareci ne. Sai da ana iya samun masu gargadi a tafarkin annabta. Amma iyakan su masu gargadi, su masu gargadi ne wato ainihin masu shelanta abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Sai ayanta ci gaba shi allazi lahu mulku samawati wal ard. Wannan allazi nazala fawqana shine allazi lahu mulku samawati wal ard, wanda shine yake da mulkun sammai da kasai gabaki dai kamar yadda muka bayani a baya. Wala ma takhib walada bi riqda ba wala ma kullahu sharikun fil mulki bi riqi wani abokin tarayya ba a cikin mulkin sa kamar yadda muka bayani a baya a wancan ayin da ta gabata. Wa khalaqa kulla shay'in, kai Allah shi ya dace komai. Faqaddarahu taqdira, kuma Allah ya daidaita komai daidaitawa mai kyau, kamar yadda yace allazi khalaqa fasawwa, bi ma'ana qaddarahu ay fasawwahu, an gani allazi khalaqa kulli shay'in shi ya lice komai. Faqaddarahu taqdira, Allah ya daidaita komai daidaita irin yadda ya ga dama. Wadancan ya halice su da kafofuwa guda biyu a ƙasa, ga waɗansu guda biyu can a sama sun dan makale kamar mutum, haka ya daidaita shi. Waɗannan kuma aka yi musu ƙafafuwa guda huɗu amma duk cikansu sun taɓa ƙasa, waɗancan an halice su da fiffike, waɗancan fikafikan ma akwai mai biyu, akwai mai uku, akwai mai huɗu, akwai mai fiffike 600, akwai kowanne da irin yadda Allah ya halice shi kuma ya daidaita shi irin yadda ya ga dama. Ko kuma ka ce Allah shi ne ya halice komai da komai. Faqaddarahu taqdira, ya kuma ƙaddara shi ƙaddarawa irin wanda ya ga dama. Ƙaddara kenan ba babin tasawiya ba. To wannan aya ita ma ta tabbatar ma Allah sifa na cika ne, ta kore ma Allah sifatu salbiyyat alwaladu ash-shariku fil mulki, ta kore ma Allah subhanahu wata'ala waɗannan. A wata aya Allah yake cewa mattakhadha Allahu min waladin, da dai Allah bai riƙe da ba. Mattakhadha Allahu min waladin, da dai Allah bai riƙe da ba. وما كان معه من إله كما باب وانا أدم بوتا نجسكيا تارد الله باب أدم بوتا نجسكيا إله ألم ألوه بحق باب وانا أدم بوتا تارد جسكيا تارد الله أما نقل يافا أقول سودة يوا وانا أكهد سودة الله أم بوتا ما ملائكو أم بوتا ما waliyai ma, an bauta ma annabawa, an bauta ma duwatsu, an bauta ma kaza. To amma wanne ne alhaq a ciki? Zalika bi anna Allahu alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil, duk abin da suke bauta ma ko ma ban Allah albatil ne, ƙarya ne. Duk wanda ya bauta ma wani annabi ya bauta ma ƙarya, annabin nan bai cancanci bauta ba. Duk wanda ya bauta ma mala'ika ya bauta ma ƙarya, mala'ikan nan bai cancanci bauta ba. Wanda ya bauta ma dutse ya bauta ma ƙarya, wanda ya bauta ma wuta, wanda ya bauta ma rana, wanda ya bauta ma malamin shi a matsayin waliyi ne, duk sun yi bauta akan ƙarya. Wanne ne bauta akan gaskiya? Allahu zalika bi anna Allah huwa alhaq, Allah shine abin bauta na gaskiya. To shine sai wannan ayat ce wa ma kana ma'ahu min ilahin, a tare da Allah babu wani abin bauta na gaskiya, kuma a ce shi ma ya cancanci a bauta masa, ya samu qualities irin qualities ɗin da Allah ya samu yake da su, ya cancanci bauta. A ce shi ne yake da ya halitta, sifofin rububiyya gabaki ɗaya ta saci, ya halitta, ya samar da mu, ya ba mu ababen ci da ababen sha da iska, ya ba mu kaza, ya ba mu ji, ya ba mu gani, ya shimfiɗa mana ƙasa muna tafiya a kanta, muna haƙo ruwa a cikinta ba ta tambal-tambal da mu, ya gina mana sama ana saukar mana da arziki daga sama, ya fitar mana da tsirrai, duk gabaki ɗaya arzikin nan daga Allah yake, ya ba mu iskan da muke shaƙa, ya ba mu ji, ya ba mu gani, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadaynahu, duk waɗannan ai su ne abinda Allah ya cancance su a babin rububiyya. shi ya sanya ya zama in dai ka fahimce su da kyau to baka da zabi sai dai ka dauki Allah kuma al-ma'budu bihaq shine ilah shine abin bauta na gaskiya shine abin bauta na gaskiya saboda me saboda shine ke da wadancan ababen cancanta ko gaya mun fa'aruni ma za ka fa'aruni ma za ka laka fi samawati al-ard shi wallahi kenan duk wani abin da ba Allah ba ku nuna mun akwai wani halittar da ya a sama ko a kasa akwai wani halittar da wani ya taba yi koda na kuda ne ko na sauro ne ko na tururuwa ne babu to da aka yana kawai Allah shine abin bauta na gaskiya to wannan ayan sai ta ce wa ma kana ma'ahu min ilahin babu wani abin bauta na gaskiya kuma tare da Allah sai Allah ya kawo ta hujja na hankali sai ya ce idan idan da a ce akwai wani abin bauta tare da Allah la zahaba kullu ilahin bima khalaqa da kowane abin bautan nan ya tafi da abin da ya halitta dan ba za a yi ittifaki ba yanzu da gwamnan Kano da gwamnan Kaduna a ce su haɗu gwamnoni ne a Kaduna ko a Kano zai yiwu ba zai yiwu ba ƙarshe sai an koma an ce kai ka tafi da jihanka Kano ni ma in tafi da jihana Kaduna ko ba ka bane shine ma'anar idan la zaba kullu ilahin bima khalaqa idan da a ce ababen bauta guda biyu ne ga Allah ga wani Allah to babu yadda za a yi tafiyan nan ta nuna tafiyan nan bushewa za ta yi karyewa za ta yi don sai an kai gaban da shi wancan abin bautan zai ce ina son in halicci wane kuma sa shi aljanna sai ya ce a ni in ka halicce shi wuta zan sa shi ƙarshe kai sai dai an koma a ce to shi kenan kowa ji da nashi ko ba haka bane kowa ya ji da nashi in dai ba zan iya juya naka ba ba za ka iya juya nawa ba to kowa ji da nashi mana to duniya ai da a ce kuma laukana ba wannan ba menene laukana fi ma alihatun illa Allah la fasadata da a ce abin bautan nan ya kai biyu da tuni duniyar ta tarwatsi shi wannan Allah yana iya mutanen America su fita su fusata shi zai musu zai babbaka su shi kuma ɗaya ya ce gaskiya ne ban shirya haka yanzu ba ban shirya haka yanzu ba ɗaya yana iya cewa to ni na so in yi kaza ne kai ma ai kwanaki ka ce a'a to ni ma Allah yanzu ban yadda ba ai duk wani da suke tarayya suke da ƙarfi iri ɗaya akan al'amari abin da ke faruwa kenan ai kai a ka'ida ma dai ba a taɓa samun mutu abu biyu su zama suna da ƙarfi iri ɗaya kuma su juya abu ɗaya ba bai yiwuwa bai yiwuwa a ba ma mulki suke da shi ba su suna ƙasa ne ana juya ku ka kalli kishiya da kishiya kullum bala'i da tashin hankali to da mazan ne fa a ce kamar yadda ka mallaki matanka kake iya juya ta to a ce limamin angonku shi ma haka ya mallake ta yana iya juya ta ya kuke ji da wata rana sai an dadda a matan nan akwai wata kissa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada kissan annabi Sulaiman kissa ne ingantacciya wanda zai nuna maka cewa ba a tarayya wata mata ta haihu sai ta danna ɗanta sai ya mutu ita ma yar uwarta ta haihu ita kuma dan tana nan sai wannan sai ta taso sai ta je ta dauke dan wannan sai ta ajiye mata mataccen ita sai ta dauki rayayya sai rigima ya kai su gaban annabi Sulaiman sai ya za a tantance wannan sai annabi Sulaiman ya ce a kowace ta kawo dalili ba ni dalili kawai ni dai wannan ɗana ne na tuni ya mutu to ya za a yi to shikenan abin da za a yi dai kun kasa ittifaki a zo da wuka kawai mu raba ɗan nan biyu kawai kowace a ba ta rabi ta haƙura shi rayayyen fa ba mataccen ba a zo da wuka a raba biyu sai ta yi wuka ta ce wallahi wannan shi ne adalci a raban sai ta ce wallahi ban yadda ba in dai haka ne na bar mata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ba ta ɗanta wancan ɗarki na bibiyan da ta ce a rasa ina wato tana son ya duk kowa a tare a lalace ba wanda ke da ka ji mugunta irin da ɗan adam to yanzu fa innan ba kowa su ne masu juyawan ba
kawai suna karkashin wani ne amma gashi abu ya lalace yanzu ana nima a raba da to me kake tsammani idan da a ce duniyar nan farkonta da karshenta samanta da kasanta a ce ababen bauta ko guda biyu ke juyata wallahi da ci na ɗayan ya babbaka sama ɗayan ya ce tunda ka babbaka mun sama ta ɗaya billahi zai na babbaka ma kasa guda uku ko ba haka ba ai haka tabi'a take shine idan la zahaba kullu ilahin bima khalaqa karshe dai haka kasa ittifaki kawai za a ce ne to kowa ji da nashi kowa ji da nashi sai za a ce to kai ka ji da naka abin duk da ka san ka halitta naka ne ka tattara su gefe guda sai a ce da turawa da waye da waye naka kai kuma da larabawa da waye da waye naka kun taɓa ganin duniya tana gudana irin wannan mummunan tsarin ya nuna abin bauta ɗaya ne mamallakin sama da ƙasa ɗaya ne shi yasa ba a samu at-tabaruk sai kuma ya ce wala ala ba'dhum ala ba'dhin in kuma ba a yi wannan an ce kowa zai ji da nashi ba to dole ne ɗayan ya danna ɗayan wanda ya fi ƙarfi dole ya danna wani to wanda ya fi ƙarfin kenan shine abin bautan kenan na gaskiya ila an gane kenan duk wani wanda ya fito yanzu ya tuti yan cewa ni ma abin bauta ne to za a gane wanne ne abin bauta na gaskiya idan aka ga ɗaya ya danna ɗaya idan aka ga Allah na jarabtan shi da ciwo na jarabtan shi da rashin lafiya har ya kashe shi to ya nuna Allah abin bauta shi kadai ne ina in ya ce ki ya mace kanya ne wanda ya ce shi Allah ne an san lokacin da ba shi kuma an san lokacin da ya ciwo aka tafi da shi Ingila ɗaya Ingila ya mutu kenan don Allah don Allah ku dina wannan ɗabi'an mana don Allah a cire shi malam waya za a yi ta magana ɗaya mutane suna zama kaman abin nan kila kun fahimta wala ala ba'dhum ala ba'dhin dole ne ɗayan ya danna ɗaya yanzu ba in yafa duniya ba Ahmad Tijjani a duniya kuma shekarun ma da aka yi kafin su zo ina suke to wani batun basira ne da halaka da taɓewa ta kai ga wani yazo yana ikirarin cewa yanzu wai Inyas Allah ne ko kuma Ahmad Tijjani Allah ne akwai batun basira da taɓewa da halakan da ta kai wannan sai ce subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah ga dukkan abin da suke jibinta ma Allah na tawaya da na ƙasa sarki ya tabbata ga Allah alimul ghaibi wa shahadati Allah shine masanin al-ghaib abin da ya faku wa shahadati da abin da ke bayyane fa ta'ala amma yushrikun ya girmama Allah akan dukkan abin da suke jibinta masa ne shirka wannan ayan ta kore ma Allah sifan da ta kore yuwan a samu wani abin bauta tare da Allah ta kuma kore dukkan wani abin da ake jibinta ma Allah ake sifanta Allah da shi ne na ƙafa kamar da yahudi za su ce yadda Allah maghalula to Allah madaukan sarki subhanallahi amma yasifun kamar yadda za su ce Allah faqirun inna Allah faqirun wa nahnu aghniya to subhanallahi amma yasifun duk wata sifa da aka jibinta ma Allah wacce take akwai na kasa ko aibi ko tawaya a ciki to subhanallahi amma yasifun sarki ya tabbata ga Allah akan abin da suke sifanta shi dashi hakan kuma karshe sai ce fa ta'ala amma yushrikun Allah ya daukaka ya fi karfin wannan abin da ake masa shirka dashi ita ma wannan aya ta kore wannan sifofi na naƙasa ga Allah subhanahu wataala aya ta gaba fala tadribu lillahi al-amsal ko mu tsaya akanta lokaci yayi to shikenan أبين لما كفدي ديدي الله كبام لا دابين لما كفسكري الله كافي منا وصلى الله وبارك على النبي الكريم فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك